This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Juma'a 7 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto game da yanayin tsaro a jihar Katsina dake arewa maso yammacin Najeriya. Yayin da a baya-bayan nan ƴan bindiga ke yawan kai hare-hare a wasu sassan yankin da a baya ba su fuskanci hare-haren ba. To ko me masana harkokin tsaro ke cewa game da wannan lamari?
Shugabanni da hukumomi sun gaza su ƙarfafa gwiwowin al'ummar da ya kamata a samu wa da tsaro, ƙarfin gwiwar samun ba da bayanan da suka kamata domin magance wannan matsala, domin akwai bayanan a tattare da al'ummar da ake kaiwa hare-haren.
Dr. Yahuda Ahmed Getsa kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku shirin tubalin tsaro wanda shi ma ya tattauna akan batun dawowar hare-haren ƴan bindiga a kwanan nan a wasu sassan da a baya suka samu sauki a arewacin Najeriya. Sannan ƴan anjima za mu buɗe layukan wayar mu don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ya dadada muku ko kuma yake ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da dai za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Amma yanzu dai ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma labaran duniyar. A yau Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya karbi bakuncin Prime Minister Japan Shigeru Ishiba a fadar White House a ziyarar da Tokyo ke fatan karfafa kawancin Amurka da Japan a daidai lokacin da Trump ya fara aiwatar da manufofin ketare da suka tada hankalin kawaye da abokan adawar kasar. Ana tsaron Trump da Ishiba za su tattauna kan ƙara yawan atisayen soji na haɗin gwiwa da aiki tare a ɓangaren tsaro da fasaha da inganta zuba jarin Japan ga Amurka da kuma makamashin da Amurka ke fitarwa zuwa Japan, inji wani babban jami'in gwamnatin Trump a wata ganawa da manema labarai a yau Juma'a. Jami'in ya ce za su kuma tattauna game da inganta hanyoyin tsaro ta yanar gizo da ƙarfafa haɗin gwiwar sararin samaniya da inganta damar kasuwanci na haɗin gwiwa domin bunƙasa fasahohi masu muhimmanci da suka haɗa da AI da na'urori masu ƙwaƙwalwa. Ziyarar Ishiba ta zo ne a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar a Tokyo, yayin da Trump ya matsa lamba kan wasu ƙawayen Amurka da abokan hulɗa, yana mai cewa yana son mamaye Canada a matsayin wata jiha ta Amurka da mallakar Greenland daga Denmark da kuma mamaye mashigin ruwa na Panama. Manzon Amurka na musamman a Rasha da Ukraine ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka na shirin ƙara matsa lamba kan Rasha ta hanyar ƙaƙabawa Rashar takunkumai domin ta kawo ƙarshen yaƙin Ukraine. A wata hira ta musamman da jaridar New York Post, jakada na musamman Keith Kellogg ya ce akwai damar da za a ƙara sakawa Rasha takunkumi musamman a ɓangaren makamashi na Rasha. Kellogg ya shaidawa jaridar ta Post cewa ya fahimci Moscow da Kyiv za su yi sulhu domin kawo ƙarshen abin da ya kira mummunan kisan kiyashi a yankin. A cikin hirar, Kellogg ya kuma soki lamirin tsarin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Joe Biden na goyon bayan Ukraine na tsawon lokaci, yana mai bayyana hakan da sakaci amma ba dabara ba. Kellogg ya ce gwamnatin Trump ta mai da hankali kan tsatsauran matakin kai ƙarshen yakin wanda ya haɗa da tallafawa Ukraine da ƙarin matsin lamba kan Rasha. Wata kotu a Cyprus ta yanke wa wani ɗan ƙasar Syria hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari bayan samun sa da laifin haddasa mutuwar wata yarinya 'yar shekaru uku da haihuwa sakamakon ƙishirwa a cikin wani kwale-kwalen da aka yi wa lodi fiye da kima da ya kwashe kwanaki shida ba tare da isassun kayan abinci da ruwa ba. Ofishin babban mai shigar da ƙara ya faɗa a yau Juma'a cewa matuƙin jirgin ruwan mai shekaru 48 ya gaza tabbatar da tsaron 'yanci ranin Syria 60 da ke cikin ƙaramin jirgin kwale-kwalen wanda ya taso daga Lebanon a watan Janairun bara. Matsalar bugawar inji ta tsayar da jirgin a tsakiyar ruwa a gabashin tekun Mediterranean, inda da yawa daga cikin fasinjojin da suka rasa rayukansu suka fara shan ruwan teku da kuma fitsarinsu domin kashe ƙishirwa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ministan tsaron Isra'ila ya umarci rundunar tsaron kasar da su tsara wani shiri ga Falasɗinawa su fice daga jirin Gaza biyo bayan shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar ne yadda za a gudanar da yankin da aka ruguza. Ministan tsaron Isra'il Katz ya ce shirin zai hada da zaɓin fita ta tsallaka yankin ƙasa da kuma tsari na musamman na ficewa ta ruwa da ta jirgin sama. Katz ya yi marhabin da abin da ya bayyana a matsayin tsari mai ƙarfi na Trump ga mazauna Gaza da su fice daga yankin na Isra'ila da Isra'ila ta lalata sakamakon hare-haren da Isra'ila ta kai kan mayakan Hamas. A jiya Alhamis, Trump ya ce kamata ya yi Isra'ila ta mayar da zirin Gaza a hannun Amurka bayan kawo ƙarshen yaƙi da Hamas kuma babu buƙatar kasancewar sojojin Amurka a can. Trump, wanda ya buƙaci Amurka ta mallaki yankin da ke kusa da tekun Bahar Rum, ya fitar da sanarwa a kafar Truth Social inda ƙarƙashin shirin nasa ya ce da tuni an riga an sake tsugunar da Falasɗinawa sama da miliyan 2 a cikin kyakkyawan al'umma mafi walwala da sabbin gidaje na zamani a yankin. Shugaban Majalisar Koli ta Iran ya ce babu alamar hankali, hikima ko kuma darajantawa a tattaunawa da Amurka bayan shugaba Donald Trump ya yi watsi da tattaunawar shirin nukiliya da Tehran. Ayatollah Ali Khamenei ya kuma ba da shawarar cewa bai kamata a yi shawarwari da irin waɗannan wannan gwamnati ba, to amma bai kai gaba da umarni kai tsaye na kada a yi hulɗa da Washington ba. Kalaman na Khamenei ga jami'an sojin sama a Tehran a yau Juma'a da alama sun sabawa kalamansa na farko da suka bude kofar tattaunawa. Khamenei, dan shekaru 85 a duniya, a koda yaushe yakan yi taka tsantsa a kalamansa game da tattaunawa da kasashen yamma.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da jami'an tsaro a Najeriya ke ci gaba da kokarin magance matsalar tsaro a kasar, har yanzu wasu sassan arewacin Najeriya na ci gaba da fuskantar hare-haren yan bindiga, lamarin da ya jefa mazauna yankunan cikin yanayin fargaba. Ko a cikin wannan makon sai da yan bindiga suka sace mutane da yawa a garin Tsiga da ke karamar hukumar Bakura a jihar Katsina, cikin su har da tsohon babban daraktan hukumar yiwa kasa hidima Janar Maharazu Tsiga mai ritaya. Wakilin muryar Amurka Sani Shaibu Malumfashi ya yi hira da masanin harkokin tsaro game da batun.
Halin da ake ciki yanzu, mazauna yankunan karkara da birane suna kwana da wani cikin zullumin farmakin yan ta'adda, wanda hakan ya dakushe ayyukan noma da kiwo har ma da hada-hadar kasuwanci a kasuwannin dabbobi da ke ci mako-mako. Abin damuwa a nan shine yadda mutane suka tsorata, ba su ma son yin magana game da harkar ta'addanci ko kuma abin da ya jibanci haka, saboda dalilai na tsaron lafiyar kansu. A da wannan al'amari mutanen da ke kudancin jihar Katsina sai dai su ji auko irin waɗannan abubuwa a nesa da su, to amma wannan al'amari ya riga ya kau. Don makonni can da suka wuce an kai wasu ƴan hare-hare a dayi Malumfashi da Kankiya. Mummunan hari na baya-baya da aka kai sun hada da yin garkuwa da ɗan shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Malumfashi Kana, kuma aka harbi wani jami'in tsaro. Kana kuma alhamis ɗinnan da ta gabata sai ga ya sun darra cikin ƙaramar hukumar mulki ta Bakori, wato a garin Tsiga, inda suka yi garkuwa da Brigadier General Maharazu Tsiga, tsohon shugaban hukumar kula da matasa masu yi wa ƙasa hidima, wato NYSC Kana. Suka ƙona wasu gidaje da dama tare da yin garkuwa da mutane 9. Kan hakan ya sanya ni tuntuɓi Dr. Yahuza Getsu. Mu ji shin ya ake waɗannan al'amura ke ta ƙara yaɗuwa alhali ana maganan cewa abubuwan nan sun lafa sosai?
Shugabanni da hukumomi sun gaza su ƙarfafa gwiwowin al'ummar da ya kamata a samar wa da tsaro, ƙarfin gwiwar samun ba da bayanan da suka kamata domin magance wannan matsala, domin akwai bayanan a tattare da al'ummar da ake kaiwa har-haren. Na biyu, hukumomin tsaro da ma'aikatan tsaro kullum suna ba da labarin domin abin da suke faɗa daban kuma abin da ake gani a aikace daban. Na uku, masu kai har-haren nan ba baki ba ne ‘yan ƙasa ne, a duk inda suke kai waɗannan har-hare a ƙananan hukumomin da zan ba da misali na jihar Katsina, ko ka ce Batsari, ko ka ce Malumfashi, ko ka ce Musa, ko ka ce Matazu, ko ka ce Kankara, Bakori ko makamantansu, dukkaninsu babu wanda ba a san san wane ne ba kuma ba wanda ba san inda yake ba kuma ba wanda yake yin abin da yake yi a boye idan har kun ce ba ku san su waye ke aikata waɗannan laifukan ba ko ku san inda suke ba to sai aka yi kuke ba mu labarin cewa kun zauna sulhu da su ko kuma ana buƙatar ai magana sulhu kenan akwai lauje cikin nadi
to yanzu ina mafita
to mafita abin ciko bara gurbin da suke bada gudunmuwa a cikin jami'an tsaro domin gaza kaiwa ga gaci da kuma tabbatar da cewa hukuma da gwamnati da shugabannin hukumomin tsaro sun samar da tsarin nan na in ba ka yi ba ni guri dukkan waɗanda ake da zargi da hannu da su cikin sarakuna da malaman addini da shugabannin majami'u da sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki a fito da su waɗanda aka kama a kai su gaban kuliyar ta sabu duk hukuncin da sabu yanke a dauki matakin aiwatar da wannan hukuncin na ƙarshe shine isa ga waɗanda suke aikata waɗannan laifukan a guraren da suke domin daukar matakan da suka kamata a kansu idan kuma har yanzu ana tunanin ba a san su ba ba a san ko su wane ne ba to ya kamata a dawo a zauna ko dai a yi sulhu su aje makami ko kuma a dauki matakin babu sani babu sabo na ladabtarwa wanda zai kawo ƙarshen abubuwan domin a zauna lafiya
to amma sun riga sun tsorata mutane ta yadda ba sa iya faɗi ko dai su zama bayi don neman zaman lafiya da ƴan ta'adda
kenan mutane su daina tsorata su daina razana ita mutuwan nan da ya guda ɗaya ce duk da baraka da kewaye kewayen ka kuma sai ka mutu da haka yanda Allah ya rubuta mutuwar da a kashe ka kana kwanci a ɗaki gara an kashe ka kana gwagwarmayar neman ya za a yi a samar da tsarin zaman lafiya da kwanciyar hankali
Dr. Huza Getso mai sharhi game da harkokin tsaro a Najeriya
to halin yanzu dai mazauna yankunan karkara sun da kufa ga yin addu'o'i a masallatai da majami'ai don neman taimakon Allah a samu ƙarshen wannan al'amari san shafi malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida Sani Shaibu malafashi shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba yanda yan bindiga dadi suka yi awun gaba da wasu mutane a jihar Katsina a ciki hadda wani general na soja mai ritaya yayin kuma da kalubalen tsaro ke kara sake kunno kai a shiyar arewa maso yammacin Najeriya A shekaran jiya ne, ‘yan bindiga daɗi suka yi awun gaba da wasu mutane a garin Tsiga da ke jihar Katsina a ciki hadda tsohon Director General na hukumar shirin yau ƙasa hidima wato NYSC, General Muharazu Tsiga mai ritaya, wanda Katsinawa ke cewar yana taka rawa ainun wurin faɗi tashin samar da tsaro a jihar ta Katsina.
Sunana Abdullahi Aliyu Katsina, shugaban kungiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari, zaman lafiya da cigaba na ƙasa. Kuma kamar da ka sani, General Tsiga ya halarci taron da muka shirya na masu ruwa da tsaki a harkar tsaro na jihar Katsina wanda shi General Daku ya jagoranta. A wancan lokaci wanda muka yi gangami da wayar da kan mutane da kuma kira akan gwamnatin tarayya ta yadda za a haɗa kai domin ganin cewa an kawo ƙarshen matsalar tsaro kuma a matsayin shi na tsohon jami'in tsaro general a wancan lokaci ya ba da gagarumin gudunmuwa a wannan security summit da aka yi a jihar Katsina wanda wannan ne ya haifar da taron da gwamnonin jihohi bakwai na arewa maso yamma suka halarta a jihar Katsina ɗaya daga cikin abubuwan da shawarwarin da aka bayar sun taimaka musamman a wannan gwamnatin da muke kai na bijiro da jami'an tsaro na cikin gida wanda za su taimaka ma jami'an tsaro na tarayya saboda haka gaskiya mutum ne jajirtacce mai kokarin ganin cewa ya bada gudunmuwa a wajen ci gaban jiha kuma ci gaban kasa gaba daya musamman a harkar tsaro muna fata za a kubutar da shi da sauran duk mutanen da suke hannu a cikin koshin lafiya
to me satar General Tsiga ke nufi ga sha'anin tsaro
gaskiya satar General Tsiga abu ne da ya firgita mutane kwarai da gaske a musamman mutanen da suka fito daga wannan yankin da jihar Katsina da kuma kasa gaba daya abu ne wanda aka kitsa shi kuma aka dade ana kitsawa domin a firgita gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya a dai gaskiya wannan babbar barazana ce ga tsaron Najeriya gaba daya a ce general din soja za iya bankarawa a kowane lokaci aka ga dama a kama shi zai iya zama gaskiya barazana ce da kuma wani sako mai ƙarfi ake tura ma jami'an tsaron Najeriya
a gaida Abdullahi Aliyu Katsina Bashir Dan Musa wani mai ruwa da tsakeni a jihar ta Katsina wanda ya mana fashin baki akan yadda a babayan nan matsalar tsaro ke ƙara ruruwa a jihar tasu da mashiyar arewa maso yammacin Najeriya
a matsalar ce babba ita dawo da ƙarfi gaskiya ne ba dade ba ina son shiga wani gari a baure ga karamin hukumar Safana inda suka yi ta'addanci ba kadan ba suka kashe mutane da dama sun matsa mai yanzu mulunfashi da kauyukan da ke zage da mulunfashi ba cikin satin nan wajen kauye biyu suka shiga a cikin a yanki mulunfashi kuma cikin garin mulunfashi ma kanta ba su afarta ba ba kuma sai gashi daga baya bayan nan sun shiga tsiga sun dauki Jalal Maharuzu wanda yake yayi EDG NYSC matsalar babba ce sosai amma ina ganin abinda ba yanzu kamar a ce Jalal Tsiga kafin ka je ka dauki tsohon soja irin su tsiga mutum da bai da tsoro bai da komai sai an baka bayanin irin yadda zai fito ba tare da irin kayan tsaron shi ba na makamai kuma ba tare da masu tsaron shi ba ka gane an ba dan cikin gida ba zai san wannan babu zai san wannan dole sai dan cikin gida misali saboda matsalar babba ce kuma abinda matsalar take nihi tana cewa duk wannan yankin namu nobody is safe
kazalika a jihar Zamfara ma mai makwabtaka da jihar ta Katsina matsalar tsaron na ci gaba da ƙara dawowa ga dangadan kamar yadda wannan bazanfaran da bai samu ambaci sunansa ke mana ƙarin bayani
isa ga farmakin da sojoji suka kai kwanan baya ga waɗannan mahara yankunan mu na jihar Zamfara kuma yankin Zamfara ta arewa yankin Shinkafi Zurmi kauran namu da abin da ya kai Shinkafi ya shiga cikin gobir su magana gaskiya bayan wannan abin da ya faru yanzu kuma sojoji sun daga kafa abubuwan nan kuma suna sake dawowa a wasu yankuna saboda su maharan sanda aka kai musu farmaki sun riga sun gudu sun koma wata yanki na Maradun wasu kuma kauyuka sun riga sun ga sadda suke tashi suke shiga ta Maradun su tsallaka su shiga anka abun da yayi mahara to koda ma irin waɗannan abubuwa shekaran jiya ma akwai wani taro da aka yi na su Ilamaniya a nan yanki na ɗan ta'adda ne babban ɗan ta'adda ne wannan wanda aka sani na waɗannan yankuna su sabon birni Isa ya haɗa taro da sauran mayakan shi ganin cewa sojoji sun daga musu kafa to mu abinda koda ma addamuwan mu idan an ka ce za a irin wannan operation din ya kamata a ce gwamnati ta ci gaba da yi nayi ba kikkiftawa so amma barin shi yanzu kaga sun dawo suna farmakin wasu yankuna waɗanda su kuma da an dan samu sauki ta wajajen
wannan batu kuma na rashin tsaron da kuma ke ƙara kunno kai haka ke faruwa a jihohin Kaduna Niger da sauran sassa na Najeriya to shin yanzu ina mafita CP Rabiu Ladodo tsohon kwamishinan yan sanda ne mai ritaya da kuma ke sharhi a kan sha'anin tsaro
to abinda za a yi nan shine na daya wani abu da ake ce manaci dambin kuturu duk wani mataki da gwamnati ke dauka na fatattakar yan bindigan nan kana nan kuma sai ka ji an yi shiru to tunda akwai target an san iyakar su an ce an san inda suke an ce an san dazuzzukan da shin wannan operation ko kuma wannan hobbasa da gwamnati ke yi ai na ce mana har sai an kai wani matsayin da an san cewa an ci nasara abin na biyu kuma magani na bai daya madamar wannan jihar za ta yi sulhu wayan kuma ta ce ba ta sulhu wannan jiha tana bakin kokari ana fatattaka su can kuma ba a fatattaka su to lalle ne kaga abun yana dan dawowa in an fatattake su daga Zamfara to zaka ga sun dawo Katsina in an fatattake su daga Katsina za su koma Zamfara to me zai sa ba za a dau mataki na bai daya ba gwamnatin tarayya anan tana da rawar da za ta taki ta kasore ta hada hancin duk wani yunkuri da jahohi ke yi ayi na bai daya a huta a gama da wannan abun sannan magana sulhu ba ni da matsala da magana sulhu illa iya kawai yaudara duk wani sulhu da za a yi indai da yaudara ciki to wallahi ba zai tasiri ba babu matsala ga sulhu illa yaudara zaka ga gwamnati ta yaudaro annan yan bindigan da suna an yi sulhu ko kuma a su yan bindigan su yaudarin gwamnati da an yi sulhu wallahi Malam Hassan in na gaya ma wasu sirrance na sulhu da na ji kai abin ba daɗi wallahi an maida sulhu hanyar neman kuɗi ko kasuwanci
masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tuba da tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A majalisar Julie Gresham, sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu, mu ba ku dama dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwa a ƙwariya, amma ban da batanci ku mu zanta wani sai a kira a bayyana ra'ayi. Mun samu kira na farko daga jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Alhamdulillah, kuna tare da babawo ne mai awogo na cikin garin gidata a nan jihar Nasarawa.
To muna jin ka malam babawo.
Yawa, zan yi magana akan kokarin da gwamnatin Najeriya take yi akan magana kirkiro wasu jihohi. To wannan kudiri ne mai kyau, kuma ni a iya fahimta ni ina ganin Najeriya ba wai damuwar mu wai wa'innan ba ne. Damuwar talakawan Najeriya wato daga shugabanni ne. Yau za ka duba ga ai budget din ƙasar nan gabaki da sai ka ga shugaban ƙasa ya warwatsa an ba ma gwamna an ba ɗayan majalisu, amma talakawa ba sa gani. Saboda haka mu muna son ainihin shugabannin su yi gyara a kan irin wannan tafiya da talakawa ke ciki, shi ne babban damuwa.
To mun gode malam babawo mai agogo, yanzu kuma za mu je jihar Kaduna.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To sunana Ibrahim Falaran Mariga cikin Kaduna.
To muna jin ka malam Ibrahim.
To ni ma ra'ayina gaskiya dangane da kirkiro waɗannan jihohi ne 30 da wani abu da ake so a yi. A yanzu tsakani da Allah, Najeriya ba ma buƙatan waɗannan jihohi. Illa iyaka kawai wasu 'yan siyasa ne suke amfani da waɗannan 'yan majalisu domin wani ya je ya samu gwamna ko kuma su ƙara samun kuɗi a ɓangarorin da suke. Yanzu su kansu jihohin da muke da su yanzu 36, har yanzu ba akwai inda ba ruwa, akwai inda ba wuta, akwai inda ba hanya. To a tsaya mana a inganta su. Menene dalili da za a ce a yi ta ƙirƙiro jihohi ana ƙara samun yawan 'yan majalisu wanda za a ci gaba da zartar kuɗaɗen Najeriya?
To mun gode malam Ibrahim, Allah ramma, har yanzu dai muna nan a jihar Kaduna. Assalamu alaikum, da wa muke magana? To muna jin ka malam Bello.
To gaskiya ni ma batun wai waɗannan jihohin da 'yan majalisa suke ƙara 31 wannan shi ne don tsakanin da Allah mulkin farko da baya za a yi a waƙi ga nasu fiskon lokacin zami, saboda rikicin da ke yawa rikici yanzu kun yi biyu an ci araba ta uku kayan araba ta ɗaya Lagos ko Magana ta bayuwa a wannan ma shi ne ba za a yi Allah na tun mulkin farko da araba jiha ko lokacin zami yana da wahala. Yanzu sun dawo sun cikin mai da hankali abin da ke damu mu tattalin arziki da biyan lalace na ƙasa da tsadar rayuwa ba abin da zai tafi a Najeriya a cikin kwanciyar hankali.
To mun gode malam Bello, har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Abubakar malam nan cikin kare garin Kudu Kudu.
To muna jin ka malam Abubakar. Muna jin ka malam Abubakar.
Yawwa, to ni a wannan rana ina kira ga ainihin kofin da wanda suka al'amari ya shafa da Allah hanyar mai da kabinta zuwa kare nake in faɗa mana jina guna da Allah ya daure ainihin an shata ka amma hanyar zube muna nan muna dako don Allah mu yi buƙatar mu kenan a yankin kanku da kuma da kabinta zuwa kare da fatan za ku kashe da Abubakar malam kare na gode.
To mun gode malam Abubakar, da fatan kai ma kokenka zai kai ga kunnen da ya kamata ya ji. Yanzu kuma za mu je Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kebbi?
Alhamdulillah, ina magana da Shehu Arba Asara, ina kiran ku daga Bayelsa Amani asalin jihar Kebbi. To a cikin gaskiya abin da yake gudana ga shugabannin mu na Afirka, ba shiga cikin lamuran karantarwa. Yanzu menene don Allah an ba wata mata shugaban jami'a a irin Abuja a ce wai an zo irin shugaban ƙasa yana shiga irin cikin galamari? Gaskiya wannan abun bai dace ba. Gaskiya ni ina kira wa shugabanninmu na Afirka zai ƙede kansu daga lamarin na ilimi. Don in sun ce za su kama shiga cikin wannan abin za su lalata lamari.
To mun gode Malam Shehu, yanzu kuma za mu je Katsina. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Katsina?
Alhamdulillah, sunana Yakubu Litti, ya tashin tabanni karan hukumar Musawa jihar Katsina.
To muna jin ka Malam Yakubu.
To barkan ku da aiki, haƙiƙa muna jinjina hukumar wannan gidan rediyo na muryar Amurka da yanda yake ba mu damar faɗin albarkacin bakin mu. Ni dai kira na zan yi a nan.
Muna jin ka Malam Yakubu, ko kana tare da mu? To ina ga layin Malam Yakubu daga Katsina ya goce, yanzu bari mu sake komawa jihar Nasarawa.
To alhamdulillah, Aja Malam Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari.
To muna jin ka Malam Bashir Tela.
To a gaskiya dole ne mu jinjina muku don gane da irin damun da suke ba mu ne su karban ta tun bakin mu. Allah kara mu ta zaka da basira. Sai magana da yake damu na ki sun ta tura shi ne magana da mu ce na mu dana ku kwashe ni mun gaza zuwa wani wuri. To a gaskiya kan da kamata ya kamata a bar sa inda suke. In ma na yau wani jari-jari ta kai gini gini za a yi musu ayi musu. Amma a kwashe su a raba su da wajen sun san da zafi yau kuna fatan shi dai kan turan zai duba wannan al'amarin domin a ga halin da suke ciki. Na gode Bashir Tela da wannan lafiyan bari bari tashi na zuwa jamhuriyar.
To mu ma mun gode Malam Bashir Tela, yanzu kuma za mu je jihar Taraba. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba?
Ina magana da Badamasi Tanko mai laƙabi Gushi Tela garin Dan Anacha.
To muna jin ka Malam Badamasi.
Mu yanzu a Najeriya ba babban maganan ƙara jauhi na gaban mu ba. Damuwa da muke ciki ana ta ƙara mana haraji da wasu abubuwa ma ya ishe mu. Ya kamata a tsaya mana aiki a sauran jihohin da muke da su ba a gyara mana ya ishe batun ƙarewa can ba mu buƙata.
To mun gode Malam Badamasi Tanko daga jihar Taraba, kuma lokaci ya kawo jiki don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, a yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya karbi bakuncin Prime Minister Japan Shigeru Ishiba fadar White House a ziyarar da Tokyo ke fatan karfafa kawancin Amurka da Japan a daidai lokacin da Trump ya fara aiwatar da manufofin ƙetare da suka tada hankalin kawaye da abokan adawar ƙasar. Manzo Amurka na musamman a Rasha da Ukraine ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka na shirin ƙara matsan lamba kan Rasha ta hanyar ƙaƙabawa Rashar takunkumi domin ta kawo ƙarshen yaƙin Ukraine a wata hira ta musamman da jaridar New York Post. Jakara na musamman Kate Kellogg ya ce akwai damar da za a ƙara sakawa Rasha takunkumi musamman a ɓangaren makamashi na Rasha. Wata kotu a Cyprus ta yankewa wani ɗan ƙasar Syria hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari bayan samun sada laifin haddasa mutuwar wata yarinya 'yar shekaru uku da haihuwa sakamakon kishirwa a cikin wani kwale-kwalen da aka yi wa lodi fiye da ƙa'ida wanda ya kwashe kwanaki shida ba tare da isassun kayan abinci da ruwa ba. Ministan tsaron Isra'ila ya umarci rundunar tsaron ƙasar da su tsara wani shiri ga Falasɗinawa su fice daga zirin Gaza biyo bayan shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar ne yadda za a gudanar da yakin wato yankin da aka ruguza. Ministan tsaron Israel Katz ya ce shirin zai hada da zaɓin fita ta tsallaka yankin ƙasa da kuma tsari na musamman na ficewa ta ruwa da ta jirgin sama. Shugaban Majalisar Koli ta Iran ya ce babu alamar hankali da hikima ko darajantawa a tattaunawa da Amurka bayan shugaba Donald Trump ya yi watsi da tattaunawar shirin nukiliya da Tehran. Ayatollah Ali Khamenei ya kuma ba da sanarwar cewa bai kamata a yi shawarwari da irin wannan gwamnati ba, to amma bai kai gaba da umarni kai tsaye na kada a yi hulɗa da Washington ba. Kalaman na Khamenei ga jami'an sojin sama a Tehran a yau Juma'a da alama sun saɓawa kalamansa na farko da suka buɗe ƙofar tattaunawa.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Nelson. ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.